sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Nomad Dalar da kuma Niya a kuma na iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Suko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 29 ga watan Agusta na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Awa ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Shugaban ɗan adawa a Sudan ta Kudu Riek Machar da sauran jam'iyyun adawan ƙasar sun yi tutsu ga sabon shirin zaman lafiyar da aka farfado da shi. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba za su janye atisayen da sojojinsu za su yi nan gaba da Koriya ta Kudu ba, yayin da Amurka ta kare matakin da ta dauka na sake kakaba takunkumi akan Iran.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku cewa mahukuntan jamhuriyar Niger sun ce sun samar wa sansanin yan gudun hijira dukkan abin da suke bukata na rayuwar yau da kullum.
Gwamnati da masu hannun shuni kamar su Ashiya sun dauki da wannan bakin.
A kuma a can jamhuriyar Kamaru hukumar zaben kasar ce ta ce za ta gudanar da zaben shugaban kasa a duk fadin kasar har ma da yankin da ake rikici.
Zabe kuma a duk Kamaru za a yi zabe sabila da aikin mu ne hada zabe, wato a duration da akwai wato yan commission gudanar da zabe.
A Najeriya ko gwamnatin kasar Amurka ce ta ce za ta taimaka wa Najeriya lokacin zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Sa'ilin nan Sabu Imam Aliyu zai shigo da shirin sa na demokradiyya. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban ƴan adawa a Sudan ta Kudu Riek Machar da sauran jami'an adawan ƙasar sun ki amincewa su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da aka farfado da ita wacce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi. A watan da ya gabata Machar da shugaba Salva Kiir suka rattaba hannu akan wata matsaya ta tsage ta wuta da kuma wata yarjejeniya kan yadda za a raba makamai a tattaunawar da suka yi a Khartoum, amma ba tare da an cimma matsaya kan adadin jihohi da kuma iyakokinsu ba, batun da ya zamanto mai cike da takaddama. Daya daga cikin wakilan da suka halarci zaman tattaunawar a daren Litinin ya tabbatar da cewa an miƙa wannan batu ga shugabannin kasashen hukumar gwamnatocin raye kasashen yankin da aka fi sani da IGAD a takaice domin su yanke shawara. Wani kamfanin yaɗa labarai a Najeriya ya fitar da wata shaida dauke da muryar Layya Sharibu, daya daga cikin ƴan matan sakandaren Dabci da kungiyar Boko Haram ta sace a watan Fabrairu. Wannan sautin murya da aka fitar a ranar Litinin ya nuna shaida cewa tana raye. Sharibu na ɗaya daga cikin ɗalibai mata sama da 100 da mayakan kungiyar suka sace a garin Dabci da ke are musu gabashin Najeriya. Kungiyar ta saki sauran abokanan karatunta, amma kamar da rahotanni suka nuna an ƙi a saki Sharibu wacce Kirista ce saboda ta ƙi ta amince ta zama musulma. Yayinta da masu fafutuka sun ƙara ƙami wajen yin kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan kubutar da ita. Wannan faifai na murya da aka fitar shi ne karan farko da suka ji muryarta tun bayan wancan lokacin.
Ni ce mai suna Layya Sharibu, wanda aka ɗauke ni a GGSCC Dabci. Ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a ku taimake ni, ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki.
To ta daidai mahaifinta Nathaniel Sharibu ya tabbatar da cewa lallai muryarta S ce. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba za ta janye atisayen da sojojinta za su yi nan gaba da Koriya ta Kudu ba. Mun ɗauki matakin janye da dama daga cikin manyan atisayen sojin ne da kyakkyawar manufa bayan taron kolin da aka yi a Singapore, in ji Mattis, wanda ke nuni da taron kolin da aka yi a ranar 12 ga watan Yuni tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tun bayan wannan taro ne kuma dangantaka tsakanin hukumomin Washington da Pyongyang ta taɓarɓare. A ranar Juma'a Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya umarci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya soke wata ziyara da ya shirya kaiwa Koriya ta Arewa saboda cewa Trump ba a samun ci gaban da ya kamata akan batun kwance da maran makaman nukiliya a yankin tekun Korea. Hukumomin na Pyongyang sun cika alƙawarinsu na maido da abin da ya saura daga gawarwakin sojojin Amurka da aka kashe a lokacin yakin Korea. Sannan sun jingina duk wani shirin gwaje-gwajen makamai masu linzami, amma kuma babu wata alama da ke nuna cewa sun himmatu wajen wargaza makaman na nukiliya a ƙasar. Da aka tambayi Mattis ko suna duba yiwuwar komawa gudanar da atisayen sojin da suke yi, sai kauce wannan tambayar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kare matakin da ta dauka na saki kakaba takunkumi akan Iran, matakin da ta ce ta dauka bisa doka domin ta tabbatar da tsaron kasarta. Tana mai cewa Tehran ba za ta iya kalubalantar matakin ba a babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya. Mai ba da shawara sashen shari'a a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jennifer Newstead ta yi kira ga alkalan kotun kasa da kasa da su yi watsi da bukatar gaggawa da Tehran ta gabatar na dakatar da takunkumin da shugaba Trump ya sake kakabawa Iran a watan Mayu. Sai dai ta nuna cewa takunkumin ba za su shafi ayyukan jin kai a Iran din ba. Akwai dai yiwuwar sai an kwashe har makonni kafin kotun ta yanke shawara kan wannan bukata ta gaggawa da Iran din ta gabatar a gaban kotun. Kotun dai ita ce take warware rikici tsakanin kasashe kuma babu dauka kara. Ko Amurka za ta mutunta umarnin kotun na janye takunkumin shine abin da za a jira a gani. Pakistan ta sha alwashin za ta yi kokarin kyautata dangantaka tsakaninta da Amurka a tattaunawar da za su yi duk da rashin jituwar da ta biyo bayan wata tattaunawar wayar tarho da ta wakana tsakanin sabon Prime Minister kasar Imran Khan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Yayin wani jawabi da ya yi a zauren majalisar dattawa, ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya musanta cewa an yi wata tattaunawa da ta shafi tsagerin da ke kasar ta Pakistan a lokacin da Pompeo ya kira kan ta wayar tarho. Khan ya faɗa majalisar dattawan cewa babu ƙanshin gaskiya kan yadda hukumomin Washington suka ba da labarin dangane da tattaunawar ta wayar tarho wacce aka yi a ranar Alhamis. Bayanan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana ɗaya daga tattaunawar sun nuna cewa Pompeo ya yi wa Khan fatan samun nasara a yakin da yake da ƴan ta'adda, tare da yin kira ga a gare shi da ya ɗauki tsauraran matakai akan ƴan ta'addan da ke ƙasar ta Pakistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Faro daga jamhuriyar Nijar inda mahukuntan kasar suka ce sun wadata sansanin ƴan gudun hijirar da ke Agadez da abubuwan bukatun yau da kullum. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Abinda ya sa hukumomi keɓe wani makekin hili domin karɓar ƴan gudun hijirar inda aka karkafa musu tantuna da yin makewayin ne tare da tattalin ruwa a wannan wurin da ke kan hanyar Agadez zuwa Tawa kilomita 10 zuwa 16. Wannan kuwa ƙarƙashin wani tsari da jamhuriyar Nijar ta yi tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira UNHCR. Malam Yakuba shine shugaban ofishin karɓar baƙin haure da ƴan gudun hijira a wannan yankin.
A ranar yau dai mutum 341 muka kai can, duka su ƴan kasar Sudan ne. Tunda sanin ku ne na farko dai wanda suka yawa ƴan kasar Sudan ne, mai bi musu ƴan kasar Guinea, na uku ƴan kasar Nigeria.
Su dai ƴan gudun hijira za su yi jira a wurin ne kamin a tantance su domin sanin makomarsu, musamman ta neman samun mafaka a dokance kamar yanda yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shata. Alhaji Umaru Ibrahim Umaru shine sarkin abzin din kirayi ga al'ummomin jihar Agadez da su nuna jinkai game da halin da waɗannan mutanen da suka tsere ke daga kasashen su suke ciki kuma suka nemi mafaka a arewacin kasar ta jamhuriyar Nijar.
Gwamnati da masu hannu shuni kamar su Ashiya sun dauki ɗawainiyar waɗannan bakin. Insha Allah gwamnati da partners za su ɗauka matakai saboda wannan zaman nasu a gyara shi wanda ya kamata a maida a maida. Wanda ya kamata suna da irin su zauna cikin kasa za su zama. Muna kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu, muna kira ga su ma waɗannan Sudanai da suke nan cikin jihar Agadez su bi doka da oda, saboda duk ɗan ƙasa duk girma ya kamata ya bude kado koda ta kasar shi to balle wanda ya zo shi ma dole wannan rauni ya hauka shi
a dai a gadas ta janguriyar Nijar ana kisashin yan gudun hijira sama da 3000 ne yanzu haka kuma mafi yawan su sun fito ne daga kasashen Najeriya Guinea da Sudan Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a janguriyar Nijar
Allah 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 ada kamu akhir kamu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana saban tsari na afirka na in kuru ma hakika gwarzo na yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fare da baki na afirka na baban banshi yau daidai na haka ne tsarin Najeriya hada kai da zumunta da biyayya a cikin tsarin federaliya
to daga jamhuriyar Nijar sai jamhuriyar Kamaru inda hukumar zaben kasar ta ce za ta gudanar da zaben shugaban kasa a daukacin kasar dukku da matsalolin tsaro da ke addabar wasu sassan kasar sai dai daya daga cikin masu fada a ji a yankin masu magana da turancin ingilishi Alhaji Abdulkadir ya shirawa Mamman Awal Garba cewa wannan abu kamar da wuya a cikin wannan rahoton
a nan kam da wuya zai zabe sabila yanzu mutane sun kai 50,000 wanda suke nan a rufe kama Najeriya do kuma da 400,000 sun rikice duk cikin garin waɗansu suna prisoner ga sojoji har yanzu ma maganar da nake yima bindiga ake kullum to kaga su masu zaben ma basu zo su yi campaign a nan ba sabila ban ce za a iya zabe ba a nan kan zabe kan zai wuya ba zai ba zai tashi a hankali kan aka ce zai ba a gwamnati kan bata dauki wani mataki mai kyau ba ta nan kan an roƙe su dama tun ba yau basu cire sojoji su samu su yi magana da mutanen nan wajen in su kai magana to mutane za su iya zabe to shi gwamnatin kullum ƙara sojoji ake sojoji kuma ba lafiya suke kawa ba kira kowa ai ta yi ma gwamnati kiran ai a wajen gwamnati ne don ita ta so ma wannan abin abin da muka ga musu za su yi shikenan sun kakkama mutane akan maganan shi mutanen bangaren nan din ya sake su wanda su kuma suke kasan tura ya sana su zuwa cikin gari ya ba da amnesty su zo ya kuma ya saka su wanda suka gugudu suka shiga Najeriya wanda duk suka bar gidajen su aka kokona ya saka su ma su iya dawowa sannan kuma shi ya zauna in ya zauna ya magana ya cire sojoji sai ya zauna ya magana da mutane ya magana da al'umma ya ji kukan su duk alƙawarin da ya yi to anan za a iya tafiya
shugaban hukumar wala da jin dadin al'umma na hukumar zai mai zaman kanta Alhaji Zakari Muhammadu shi ma yayin bayani cewar za gudanar da zabe a duk fadin kasar Jamhuriyar Kamaru kamar Allah shugaban nasu ya tabbatar
zabe kuma a duk Kamaru za a yi zabe sabila da aikin mu ne hada zabe wato a duration da akwai wato yan commission gudanar da zabe mu wato muna aikin mu kuma muna nan ko gobe da safe ne aka ce za a yi zabe za mu iya mu yi zabe akwai kuma tsaron kasa da yake zama a gurin soja ne to wannan matakin in ma gwamnatin Kamaru ta dauki matakai wanda wato za a tsaro mutane saboda wato zabe ta gudana a cikin lamin lafiya zabe kan za mu yi a duka duration kasan Kamaru sai kartin zabe muna cikin rabarwa nan da wato ranar zabe za a samu kowa ya samu kartin zabensa amma luwa tana faɗa ne cewa ranar ma zaɓe ko dan baka ɗauki kartan ka a kafin ranar in ba in ka tafi wato ranar zaɓe inda ya ci kan zaɓe a wato ɗakin da za ka yi zaɓe a sukula za ka yi zaɓe za ka samu kartin ka kuma kayan zaɓe kayukan aiki wato yau kamar da nake gaya maka ko gobe da safe ne aka ce zaɓe saura mana kawai bailo ne na wanda wato za su tafi takara su tsara ne shikenan wanda ya shaura fasan kuma wannan daga baya ake yi sabila da nan da wato kwanakin da ya shaura ko wani zai iya ya ce zai bai za shi takara ba ko kuma wani abu daban ta faru ya ce shi bai ba za shi takara ba amma duk kayan gudanar da zaɓe muna nan da ya kowace reshe wato kowace kansila tana da nata.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kaicinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kaicinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka kamar kuka a kuri'ar kaicinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
To a Najeriya ko kasar Amurka ce ta ce za ta taimaka mata domin samun zaɓe na gari a zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu ga Mustafa Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban sashen hudda da jama'a a ofishin jakadancin Amurka da ke Nigeria, Mr. Haruna Amerita Nayagam, shine ya tabbatar da haka a wata ziyarar aiki da ya kai jihar Niger. Mr. Haruna ya ce kasar da Amurka tana hada hannu da Nigeria wajen gudanar da shirye-shiryen cigaban al'ummar kasa, musamman ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da kuma uwa uba akan sha'anin tsaro. Akan haka ne ma ya ce kasar ta Amurka a shirye take wajen bayar da duk wata gudunmuwa da ta wajaba domin ganin babban zaben kasar ya gudana lafiya, da yake tsokaci akan batun yaki da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Mr. Haruna ga abin da yake cewa,
well, I think some progress has been made, but you know, a lot more can be done, so and we know we're here to support that effort in whatever way we can.
Yace an samu ci gaba, amma akwai buƙatar ƙara samun ci gaban, domin hakan zai fi, saboda haka zamu bada gudunmuwa da abin da zamu iya bayarwa. To bayan da ya ziyarci jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Minna, ya ziyarci tashar gidan Radium Prestige FM mai zaman kanta a jihar Niger domin duba irin ayyukan da suke gudanarwa. Shugaban gidan Radium Malam Zubairu Abdurra'uf ya ce suna cikin farin ciki akan wannan ziyara.
Wannan ziyara da babban jami'i mai kula da sashen hudda ta jama'a na ofishin jakadancin Amurka ya kawo ga gidan Radium Prestige, wata ziyara ce da zamu ce tana cike da tarihi da kuma annashuwa gare mu, musamman ma kasancewar mu ne gidan radio na farko mai zaman kansa a birnin Minna.
Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Minna a Nigeria.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC, kuma yanzu muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirin mu na gaba.
Demokradiya a yau.
Kirin daidai ne hana ƴan hamayya amfani da kayan gwamnati wajen tallata kansu, maudu'in shirin kenan a yau. Yamma masu sauraro, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Burin mu cikin wannan shiri a yau shine mu duba batun rajistar masu zabe. Da haka bata samu ba kudin sai muka ji cewa hukumomin birnin Abuja Najeriya sun janye izini da suka baiwa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso na amfani da dandalin taro na ƙasa da ke birnin na Abuja. To ko menene dalili? Ga shimfidar da Nasiru Adamu Ilika ya hada mana kan haka.
Hukumar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta janye amincewa da bada dama ga Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ayyana neman tikitin takarar shugabancin Najeriya 2019 karkashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a dandalin na Eagle Square. Wannan janye bada dama da ke dauke da Sanu Usman Raji da ke kula da dandalin da kuma ɗakin taro na ƙasa da ƙasa na Abuja da kuma aka wallafa a kafar sadarwar PR Najeriya ya zo ne ƙasa da sa'a 24 gabanin gudanar da taron a Laraban nan. Da nuna cewa hakan zai kawo tsaiko ga gudanar aikin gwamnati, kasancewar dandalin na daura da babbar sakatariyar tarayya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta ruwaito cewa baya ga hana taron a Eagle Square, hukumomi sun hana taron a makikin filin taro na tale-tale All Parade Ground. Sabo Imamu Gashuwa, wanda dan kwamitin shirya taron ne, ya ce tarihi ne ke neman maimaita kansa, dan ya ce hakan ya same su lokacin da suke campaign na shugaba Buhari daga 2003 da ya karkare da nasara 2015.
Kuma bayan Eagle Square akwai Parade Ground, akwai wani tafi da hope, duk an nema abin bai yi ba. karshe dai yanzu ana cewa za a yi shi a wani hotel nan a cikin garin Abuja. Saboda haka wannan nasara ce a gare mu kuma nasara ce a gare shi domin irin abubuwan da aka yi shugaban kasa a baya yau da ya wuce yana raye yana farke shi ma yau ga shugabancin sa tana yi ɗaya bayan ɗaya.
Na tambayi Dr. Sa'ida Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano me yasa masu rike da madafun iko suke mai da kayan gwamnati tamkar mallakar su ce kayan gado?
To abin la'akari shine duk wani wato al'amari ko na gwamnati ko ma na wani wasu masu zaman kansu in dai na yin taro ne ko wani amfani na al'umma dole zai zama yana da wasu ka'idoji na nema. To idan su yan kwankwasiya sun bi ka'idar neman wannan filin amma aka hana su to ba a kyauta ba kuma ba daidai ba ne kuma ba siyasa ce mai kyau ba. So da yawa wannan yana ƙara wa mutum farin jinin da watakila ma ba shi da shi a baya. Amma idan kuma mutum shi kuma saboda ganin na gwamnati ne don haka na al'umma ne gaba ɗaya sai zama na bai bi ka'ida ba haka kawai ita fa zai je zai amfani da shi. To shi kuma a nan bai kyauta ba kuma idan aka hana shi ba laifi aka yi ba. Amma daga dukkan alamu in dai zai zama na ya a nemi wannan a ce an hana a kuma neman wani a ce an hana to akwai alamun bi ta da kulle na siyasa wanda kuma wannan ba hamayya ce mai kyau ba kama karya ne na ba gaira ba dalili wanda kuma zai daɗa ƙara wa abokin hamayya farin jini a matsayin abin da ake tunani.
Dr. Dukawa, me yasa 'yan siyasa a ƙasashenmu na Afirka suke mai da al'amari ko kuma mu ce kaya na gwamnati wadda na jama'a ne baki ɗaya kamar tamkar mallakar su ce?
Ɗaya daga alamu ne na koma bayan wato da yake tattare da ƙasashe masu tasowa. Wato rashin wayewa ne da rashin ci gaba yin hakan da ake yi. Kuma ko da an yi masa a baya kowa aka yi wa a san da aka yi masa ba daidai ba ne haka kuma a yanzu ma ba daidai ba ne kuma a gobe ma in wani yayi ba daidai ba ne. Abinda yake daidai shi ne da abinda yake nan al'umma ne aka bi ka'idojin amfani da shi wajibi a kyale mutum ya amfani da shi domin ai ma da makaradiyya kenan cewar wannan jam'iyya ta zo yau ta amfani ta baje kolinta duniya ta gani ta tallata abinda za ta tallata ta naɗe hajjata gobe ta jam'iyya ta zo ta baje na ta kolin. In ka ce a kana sai jam'iyya ɗaya wacce take mulki to ka rusa ma'anar demokradiyya wacce ita ta kawo ka. Saboda haka ya kamata waɗanda suke yin wannan a madadin shi shugaban Muhammadu Buhari su san baki ukunsa suke ba. Bata masa gari suke yi.
Senata Musa Rabi Kwankwaso ya yi gwamna a Kano ban sani ba irin waɗannan abubuwa sun faru a zamanin da yake mulki?
Ina zaton akwai lokutan da suka faru akwai kuma lokutan da saɓanin haka ya faru. Wanda zan iya tunawa shi ne wanda wato yana bayan ya koma APC tsohon shugaba Jonathan zai zo yi campaign. Aka ba shi dama izo yi bayan ya tafi tsohon gwamna Kwankwaso senata kenan yanzu ya jagoranci jama'a aka je da tsintsiya aka share filin da NPDP suka yi taro aka nuna an share dattin da suka zo da shi. To irin wannan siyasar ta fi kyau ta fi burgewa akan ka ce ka hana wannan shi ne. Amma ni ma daga abin da nake karanta a social media an nuna kamar akwai san da kafin ya koma APC ya taɓa hana Buhari yin taro. Amma ni ba zan iya tunawa ba amma na karanta a social media wasu suna nuna duk da cewar ya taɓa hana Buhari amma tunda Buhari ya ce canji zo ya kawo to bai kamata shi ya yi irin wannan ba. Muna yarda da wannan ra'ayin ko da an hana shi bai kamata shi yanzu ya hana ba.
To wani darasi 'yan ƙasa za su koya daga wannan?
Darasin da za a koya shi ne wato ra'ayin nan fa bambancin ra'ayin nan dole fa sai an same shi a tsarin demokaradiyya kuma dole sai an yi hakuri da shi dole sai an girmama ra'ayin juna sai ruwan sanyi sannan wato ka iya jin ra'ayin wani ibar nasa idawo naka yanzu daga cikin abin da na gani a social media din wasu yan kwankwasiyar motar su ta fadi an yi jina-jina an halaka to wanda isa daukar da ransa ita fa saboda yayi imani da wani abu har ya je ya halaka aje kuma ka hana shi ka hana yan uwansa da suka rayu suka karasa wajen yin wannan taron ba abin da zai haifar irin da tsaurin rai da taurarewa akan wannan ra'ayin da kake so ka yake sa akai saboda haka ya kamata a koyi irin wannan darasi ko da wannan rayukan da aka rasa bai kamata a wofintar da kokarin su na yi taron su ba kaje su yi taron su a abin da suka faɗa anan za a samu abin da za a yake su da shi wataƙila a yawan taron da aka yi a wajen anan za a sami za a ga hoton ƙarfin su a san wani shiri za a yi a iya yin hamayyar da su amma idan ka hana su gaba ɗaya kai kanka ka zauna a duhu baka san ƙarfin su ba
nan da kwanaki biyu za a kammala a shirin rijistar masu zaɓe menene ra'ayinka game da irin rawar da ƙungiyoyin addini suka taka wajen ƙarfafa magoya ba su gwiwa su fita su je su yi rijista
ƙungiyoyin addini sun zaburar da mutane akan aje a yi rijista wannan zaburarwar da faɗakarwar da nuna muhimmancin rijistar da ƙarfafa gwiwar a daure a jura wahala a je a yi abu ne mai kyau amma yadda waɗansunsu suka dinka maida abin kamar yaƙi ne tsakanin addinan guda biyu wato wannan ba shi da kyau ko kaɗan ƙarara ana a ɗauki magana ana cewa wannan yaƙin na addini kaza ne dole mu tashi mu nuna addininmu ne wannan shekarar ta addininmu ce sai mun kada ɗaya addinin wannan ba ƙaramin koma baya ba ne da ya kamata a ce an kauce masa ya kamata a daina irin wannan abin
to a fahimtar ku wannan na tasiri wajen magoya bayan addinin
za a samu waɗanda zai tasiri a kansu labudda ba yadda za ka tara yawan mutanen da ake tarawa ko a masallaci ko a coci ka yi wata huɗu ba ka ce ba zai tasiri a kan wasu ba labudda ko bai a kan wasu ba sai ya yi a kan wasu kuma ba daidai ba ne domin wato kamar ci da addini ne kuma kamar yaudara ce domin kowa ya san cewar ba rigimar addini ba ce rigimar siyasa kowa ya san babu wata jam'iyya ta Kirista ko ta Musulmi a Najeriya kowa ya san duk wanda ka zaɓa kamar ka zaɓi Musulmi da Kirista ne yanda ake haɗin gwalmai ɗin ko kuma haɗin garin gwanki
masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasara da Muhammad Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukaba da kuma Chubahiro Diodio ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya
to a gaida sahabu na wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice Shugaban ‘yan adawa a Sudan ta Kudu Riek Machar da sauran jam’iyyun adawan ƙasar sun ki amincewa su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da aka farfaɗo da ita wacce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yaƙin basasan ƙasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi. A watan da ya gabata Machar da shugaba Salva Kiir suka rattaba hannu akan wata matsaya ta tsagaita wuta da kuma wata yarjejeniya kan yadda za a raba makamai a tattaunawar da suka yi a Khartoum babban birnin Sudan. Amma ba tare da an cimma matsaya kan adadin jihohi da kuma iyakokinsu ba batun da ya zamanto mai cike da kaddama. Wani kamfanin yaɗa labarai a Najeriya ya fitar da wata shaida ɗauke da muryar Leah Sharibu ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren Dapchi da ƙungiyar Boko Haram ta sace a watan Fabrairu. Wannan sautin murya da aka fitar a ranar Litinin ya nuna shaidar cewa tana raye. Sharibu na ɗaya daga cikin ɗalibai mata sama da 100 da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka sace a garin Dapchi da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar ta saki sauran abokanan karatunta amma kamar da rahotanni suke nunawa an ki a saki Sharibu wacce Krista ce saboda ta ki amincewa ta zama musulma. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba za ta janye atisaye da ta shirya yi da dakarun Koriya ta Kudu ba. To madalla da daga cikin labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika ta'ziyar mu ga gamba majidadi a unguwar majidadin Kwantagoran na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hajara majidadi wadda ta rasu jiya a garin Minna kuma da safen nan za a jana'izanta a kofar gidan majidadi Allah ya jikanta da rahama ya kara hankurin wannan rashin yanzu Amadun kwa da kowa nan sashin Hausa musamman Mamu Dalo da ya taimaka mu gabatar da shirin da Chubairo Jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu Jim Cook ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.